بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مستدى السادوة أيو أشرين وتر رمضان karshen goma ta biyu ta wannan wata goma ta tsakiya ta wannan wata na Ramadan mai albarka ta wannan hijira ta 1436 wannan rana ta yi daidai da 7 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi a suratu Yusuf alaihi salatu wassalam a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan mai albarka a wannan birni na kano Allah ya kare shi ya tsare wannan gari da amincinsa da kariyarsa tambayoyin da kuka rubuto ban gane jiya ba wanda suka yi na shekaran jiya da suka yi saura na ce a sasu a ciki ko in yayi kwantar shi kenan sai a manta da su wannan tambayar da yake shine me hukuncin wanda yake rubuta labarin film ko na littafi eh wato da film da littafi kamar shi'ir ne wanda malamai suke magana akan hukuncin sa yana tafiya da abin da ya kunsa wato wanda yake idan abin da yake ciki ya kunshi alheri to shi ma abin da ya rubuta alheri ne in kuma ya kunshi sharri to abin da ya hukunta hukuncin sa hukuncin wanda ya rubuta sharri ya taimaka akan a aikata sharri kamar shi'ir ne kun ga ana rubuta waka ta yabo ga Allah da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kariya ga addini wani kuma ya rubuta ta domin habaici da izgili da addini da bayyana alfasha da yabon masu yin alfasha da yabon masu wato a kafirce ma Allah to wannan shi ma hukuncin sa shine hukuncin wannan abin da yayi saboda haka zalika mai rubutun littafi da mai rubuta film wanda za a yi duk yana ta wannan yanzu kaga kamar wanda suka yi film din sayyidina Umar wanda NBC suka yi kaga film ne a shahararre ko malamai masu yawan gaske a duniyar musulmi sun yi fatawa akan halaccin wannan bal akan kinsa saboda abin da ya kunsa na bayyana ilimi to kaga irin wanda suka yi wannan a wajen script din duk wanda yake da kyakkyawan niyya yayin da yayi wannan ba kawai kudin da za a bashi ba yake da niyyar to yana da lada bayan kudin da zai samu in ku bashi da niyyar lada kawai yana da niyyar yayi aiki na neman abinci ne a bashi ɗan daloli ya soke to wannan ya ci halak malak ɗinsa halal ne saboda abin da ya yi halal ne to haka zalika ma duk wannan ta wannan babi ɗin ne wanda suke filafilai wanda yake za a gani a yi izina ko wanda za su bayyana wani abu na ilimi suna da wannan wanda kuma suke yi domin su yi izgili da addini kamar wani abin nan wani program da ya shahara a kasashen larabawa da ake ce masa fash matash lokacin buɗe baki ake sa shi a can lokacin da daidai mutane suke buɗe baki lokacin ake sa shi a saudiya ake yin sa fash matash wannan ya shahara saboda irin uslubin su da bandariyar mutanen da sauransu da wata ran sai suka fito suka yi izgili da addini a ciki ran da ko suka yi aka ce su tattare nasu su bar kasar aka kore su daga Saudiya sai suka koma wata kasar da take makwabciya suka ci gaba da yi a nan tunda yanzu duniya ba za ka iya sanya bargo ka lullube kanka ba in ka hana mutane a nan wajen sai su je wani waje wannan yana ɗaya daga cikin kalubalen da duniyar musulmi suke fuskanta wanda yake yaki da barna ba za ka yaki da barna ta ƙarfi ba sai dai kawai ka yaki da barna ta hanyar bayyana ilimi abinda zai rusa wannan barna ba za ka sanya kanka bargo ka lullube ka ce barna ba za ta fita ba in ka toshe ta nan tana da hanyoyi dubu da za ta fulla da aka hana su a Saudiya sai suka je suka kama yi a wata kasar kuma suka yada har Saudiya ma za su iya dauka za su iya gani anan saboda da satellite idan ka je shikenan yanzu a kamar abubuwa da dama da muke ganin su anan studio din a can wata kasa take amma sai mu rinka gani anan kamar anan ARTV aka yi su to kaga su wadannan hukuncin su hukuncin masu yaki da addini kuma irin hukuncin da Allah ya sanya ma wanda suke idili da addini sai ya hau kansu duk dan an ce ai wasa muke yi to ai na da abun ma haka suke ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab in ka tambaye su sai su ce ai hira ce kawai ta tafiya muke yi da wasa ai wasa muke yi ba da gaske muke yi ba a an dauke wuta na'am to su kunna generator mana nan yake sauka bayan an canza abin nan ku nemo malam Isma'il ya je ya duba abin na'am tambaya ta biyu wannan yace yana son karin bayani akan game da sujudu sahwi a sallah eh wannan ai babi ne guda bazai yi maka karin bayani akan sa ba babi ne guda na karatu je ka nemi karatun da muka yi a wannan masallaci na izziya mun karanta babu sahwi ka gani a rabkanwa tana faruwa a cikin sallah domin mu mutane ne mutum din mutum yana rabkanwa idan mutum yayi rabkanwa iri biyu ce akwai rafkanuwar ƙari akwai rafkanuwar rage kuma ƙarin da ake ma sujudu sahwi da ragin da ake ma sujudu sahwi na a cikin sunnonin sallah ne abinda waɗansu suke ce ma wajibai ba farillai ba farillai ba a yi musu sujada kamar karatun fatiha kamar kabbara harama kamar ruku'u kamar sujada kamar dagowa daga ruku'u kamar dagowa daga sujada kamar zama tsakanin sujada da zaman tahiya a zaman sallama duk waɗannan zaman ba a yi musu sujudu sahwi don dole ne sai ka yi su abinda ake ma sujudu sahwi shine kamar karatun sallah da sami Allahu liman hamida da dagowa inda yake kamata yayi ka zauna ka bar wannan zaman na tahiya tare da yin tahiya din to waɗannan su ne ake ma sujudu sahwi in ka rage sai kai sujada kafin sallama in kai ƙari sai kai sujada bayan sallama tafsilin waɗannan kuma yanda ake ɗin su ne dole sai a makaranta sai ka je ka samu bayanin da aka yi a cikin izziya sai ka gani sannan wannan bayan addu'a da ya yi Allah ya amsa ya ce don Allah cikakken bayani akan masu gida da suke cin kan hanya ta wajen fito da masansu waje da masu yin dandamali duk a wajen kan hanya idan kan hanyar mutane kowa ya yi musharaka a ciki duk an yi tarayya a ciki wani bai halatta ya mamaye ta da abin da yake maslaharsa ne kawai da zai hana waɗansu amfani da wannan ba kamar a wato kamar su fito da masai waje in ana nufin kamar irin a sock away idan sock away din bakinsa ne kawai wannan ba zai hana mutane su rinka wucewa ba kuma ya samu kuma dai dalili dai akan wannan ya samu izinin hukuma domin su hukuma sun san abin da yake haƙƙin al'umma ne da bai kamata wani ya ɗauka ba, kuma sun san abin da yake mutum zai iya ɗauka da abin da mutum ba zai iya ɗauka ba idan suka yi masa izini. Shikenan, ka je ka nemi izini bisa haƙƙi, ba izini ta hanya ta bayan hanya ba, ba izini ta hanyar da za ka je ka ba da rashawa ba a baka haƙƙin da bai cancance ka ba. Don haka kada mutum ya guji abinda zai zama tukan cewa haƙƙin al'umma a waɗanda za su ɗauki wanda ranar alkiyama wanda za su yi shari'a da kai a gaban Allah ba mutum ɗaya ba ne, ba mutum biyu ba ne, mutane ne masu yawa za su yi shari'a da kai a gaban Allah. Sannan wannan ya ce a ja hankalin masu kama sahun gaba su aje da dumarsu take kwana idan ka riga su kuwa idan ka riga su zuwa ka zauna su tashe ka. Kama wuje a masallaci bai halatta ba, in sha bayani akan wannan. Amma gaskiya dai kamar yadda suke faɗa a masallacin nan su ce wai su kama sahun gaba har su ajiye tun jiya a darduma su ta kwana, yau na yi sallah asuba ban ga darduma ta kwana a nan ba. Wancan gaskiya darduma ba ta kwana. Amma idan mutum ya zo ya yi sallar azhar a waje, ya zo da wuri ya yi sallar azhar, larura ta kama shi ya fita da niyyar zai dawo, to in ya dawo shi ne a haƙu da wannan wajen. Idan shi ne ya zo ya zauna, saɓanin mutum ya zo ya ce ya yi waya da Allah in ka je ka kama mun kusa da kai in ka shimfiɗa, wannan bai halatta ba. Idan mutum ya yi wannan ya je, watakila wannan falalar da ake samu a sahun farkon shi ba zai samu ba, tunda Allah ya san komai, ya san ujoro ya yi. Ujoro a cikin sallah ana yin ta a masallaci ma, to kuma Allah ya sani, Allah ya san kowa. Wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih, Allah ya san me nufin barna, ya san me nufin gyara. Saboda haka sai a kula da wannan. Mutum dan uwanka ne, amma kun san ɗabi'ar mutum. Wani lokaci abinda mutum ya saba shikenan sai ya mayar da shi ka'ida. Idan bai yi wannan ba sai ya ji hankalinsa ya tashi, kamar sha'anin umran nan ne ta Ramadan. Waɗansu mutane sun saba Ramadan ɗin nan a Makka za su je su yi a yi sallah a fito Darut Tauhid ɗin nan a ji karatun Sheikh Sudai a yi tsawafi, an riga an saba. Ran da aka ce mutum bai samu ba hankalinsa ya tashi, kamar in yayi nan in yayi Ramadan ɗin a nan bai yi Ramadan ba. So da aka ga mutum ya je wai kan visa yana biyan 700 kan visa. Mutane nawa za ka ciyar a unguwarku da 700 makwabtanka? In dai yardar Allah ake nema. To wannan shi yasa mu guji abinda malamai suke ce ma ash-shahwatul khafiya, boyayyar sha'awa. Kana abu ɗauka kake dan Allah, nan ko ba dan Allah kake ba, dan wata boyayyar sha'awa ce. To haka zalika irin wannan na sahun farko, kana yi kana ganin dan Allah kake dan ka samu falalar sahun farko, nan ko ba dan haka bane, dan ka riga ka saba ne, wata boyayyar sha'awa ce. Saboda haka mutum koyaushe ya rinka binciken kansa. Mu'amala da Allah tana buƙatar a yi tsantseni. Mutum ka san cewar ba da mutum kake mu'amala ba, da Allah kake mu'amala. Ya san duk zancen zuciyarka, abinda ma kake ƙoƙarin ka ɓoye ma kanka ya sani. Ka san wani lokaci mutum zai yaudari kansa, ai ba haka ba ne, ka riga ka zanta ma kanka ne, Allah ya sani. Abinda ma kake ƙoƙarin ka ɓoye ma kanka, Allah ya sani. Ba sai niyyarka da azamanka ba, hatta hajis al-khafir wanda ya ɗirsu a zuciyarka, Allah ya sani. Sai dai Allah ba zai kama ka ba sai ka yi aiki da shi ko ka yi magana, amma ya sani. Saboda haka mutum ka san cewa mutum mu kula wajen mu'amalarmu da Allah jalla wa'ala. Sannan wani ce, na ji wani mawaƙi yana cewa Allah baya sama baya ƙasa, baya gabas baya yamma, amma kuma yana ko'ina. To ya haka? Kamar akwai tufka da warwara. Shi kam da yawan nan ya yi tufka da warwara, amma kaga Allah bai yi tufka da warwara ba. Allah ya ce yana saman al'arshi, amma kuma yace yana tare da mu ko a ina muke, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wannan babu tafka da warwara, yana saman al'arshi kamar yanda ya faɗa, domin baya cikin halittarsa, sama da ƙasa bata isa ta zamanto ta kewaye da Allah ba. Allah shine ya kewaye da sama da ƙasa, yana saman al'arshi kamar yanda ya faɗa, thumma stawa 'ala al'arsh, amma yana ko ina da iliminsa, kamar yanda malam Ibn Abi Zayd ya faɗa ne risala, wa huwa fawqa arshihi bi dhatihi wa fi kulli makanin bi ilmihi, yana saman al'arshinsa da zatinsa, kuma yana ko ina da iliminsa, yana ko ina da iliminsa, yana saman al'arshi, amma kamar yanda Aisha take cewa, subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, sarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya haɗe dukkan sauti. Tace mace ce ta zo ɗakinta, tana cikin ɗakin, tana kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan mijinta ya yi mata zihari. Tace ni da nake cikin ƙuryar ɗaki ban ji ba, amma sai ga wahayi, sai ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wahayi, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, Allah haƙiƙa ya ji zancen wadda ta zo take jayayya da kai akan sha'anin mijinta, kuma take kai kuka wajen Allah. Shine Aisha take cewa yana saman al'arshi, amma ya ji sautin wannan mutum take rada. To haka yake dalla wa ala, jinsa ya kewaye komai, ganinsa ya kewaye komai, iliminsa ya kewaye komai, amma ba ana nufin kan cewar Allah wani abu daga cikin halittarsa ya kewaye da shi ba. Ba'inun min khalqihi, haka malaman sunna suka ce, yana saman al'arshinsa, yana rabe da halittarsa, halittarsa bata kewaye da shi ba. To idan yana cewa baya sama, baya ƙasa, baya gabas, baya yamma, yana nufin a cikin halittar sama da ƙasa, to wannan haka ne. Allah da zatinsa baya cikin sama sammai da ƙasa, gabas da yamma, kudu da arewa na duniya, wannan halittar Allah ne. Ba abu wani abu daga cikin halittar Allah ko da zai kewaye da Allah. Saboda haka to ka san masu waka mushkilar su ba su da shari'a, mai waka ba shi da shari'a, abinda ya ga dama yake faɗa. Abinda zai sanya wakar sakarta kare, idan ma ya karya shari'a bai damu ba, shi dai wakar sakarta kare. Karewar miƙewar waka shine muhimmi a wajensa, ba daidaituwa da shari'a ba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewa wawaye ke gunsu, wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Za mu tsaya a nan gaskiya, saboda akwai tambayoyi biyu ana bi ba shi da Allah kar ku basu sifantai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين.
نعم. وأن سورة إتتي سورة يوسف حكى أمبرت يزو بات دون سونة أمبرت وأن سونة كما يندى yazo a cikin tarjumar Rafi' ibn Malik Zuraqi a cikin al-Isaba na al-Hafiz ibn Hajar cewa Abu Rafi' ibn Malik farkon zuwan Madina bayan yayi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo a da suratu Yusuf, wato aka ambace ta da wannan suna nata. Abin da yasa kuma aka ambace ta da wannan suna suratu Yusuf, saboda kissar da ta zo ta wannan annabi na annabin Allah, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da cewa al-Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim, nabiyullah ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Larabawa suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, wa yafi daraja cikin mutane, saboda babu wanda suke san alfahari da iyaye da kakanni da kabila irin Larabawa. Har yanzu haka suke, wannan kabilar ta fi karfin wani ya aure, ya aure daga wannan kabila. Wai har ba za ka ji suna cewar idza qila lil kalbu ya bahili awal kalbu min shu'mi hadha laqab, idan aka ce makare ya kai dan kabilar bahila, kare sai kuka kuka na wato bakin ciki cewa an bashi wannan laqabi, zambo da kansu, saboda ba abin da ya kai su san alfahari. Sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yafi daraja wajen mutane, suna so ko ya ce Quraysh, ko ya ce Gifa, ko ya ce kabilar kaza. Sai ya ce Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibnu Nabiyillah ibnu Khalilillah Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim, annabi Yusuf, annabin Allah, dan annabin Allah, jikan annabin Allah, tattafa kunnan halilun Allah. Saboda haka in daraja kake so, ina zaka samu wannan? Waye wanda zai zamanto cewa tsara hudu nan gaba dukkanin su tsatsan annabi yake? Sai annabi Yusuf. Babu wannan. Sai suka ce a ya rasulullah, ba wannan muke tambayar ka ba. Sun san ba su da rabo. Yace fa anbutuni al-arabi tasaluni, kuna tambaya ta kan kabilin Larabawa ne, wannan kabila da wannan kabila? Sai ce khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faquhu, waɗanda suke masu girma da daraja da matsayi a cikin jahiliya, to suna da wannan girma da matsayi a cikin musulunci idan sun san addini. Idan sun san addini, sai ce idza faquhu. Saboda haka ba wai kan cewa kawai kai dan gidan wane ne, kai dan gidan wane ba, shi kenan ka zamanto. Amma idan baka san abin da ya bama wanda ya wuce in girma ba, ba za ka samu girma ba. To annabin Allah, annabi Yusuf shine wanda Allah ya tara masa wannan, babu wani wanda yake da wannan in ba shi ba. Kaga irin wannan tawalu'u na annabi sallallahu alaihi wasallam, maimakon ya ce shi bayan ya san shi ne sayyidu waladi adam, amma yana nuna musu in dai wajen abin a ce za a yi fariya ne saboda haihuwa, to babu wanda yake da haihuwa mai tsarki irin wannan, wanda ya rinka yawo a cikin tsatso bayan tsatso na manyan bayin Allah, shine annabi Yusuf. Kissarsa ta zo a wannan sura da tafsili da ba a taɓa samun, da babu wata kissa da ta ɗauki tafsilin kissarsa a cikin Alƙur'ani, kuma anan kawai aka ambace shi. Sai kuma a suratul an'am, wa min dhurriyyatihi, wajen ana Allah yana ambatan dhurriyar annabi Ibrahim, wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun, da kuma a cikin suratul Ghafir, ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وراران ده الله يامبace shi kenan. To a wannan sura Allah ya ambace shi da dogon ambato. Wannan ittifaq, wannan surar a Makka aka sauke ta, aka saukar da ita, kuma wato sahabbai sun nemi a karanta musu kissoshi kyawawa na Alƙur'ani. Sai Allah ya saukar musu da wannan kissar. Mafi muhimmancin abinda ta kunsa, manufar wannan sura shine bayanin kissar annabi Yusuf tare da ƴan uwansa, da irin abinda ya fuskanta a rayuwarsa, da abinda ke ciki na wato darussa ta fuskoki daban-daban na rayuwa, fuskoki masu yawan gaske, da kuma yadda kissa ta dace da halin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda annabi Yusuf ya fuskanci adawa da hasada ta ƴan uwa makusanta wadda ta fi ciwo, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fuskantar adawar ƴan uwansa na kusa da shi, farkon wanda ya karyata shi baffansa, ɗan uwan ubansa Abu Lahab, wanda suka fi kowa wajen yi masa adawa ƴan uwansa ne, Abu Sufyan ɗan baffansa ne, ɗan uwansa ne, duk da yake Abu Sufyan daga baya ya musulunta. To wannan ya fi komai ciwo, shi yasa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallata shi a kansu, sai yace kamar yanda dan uwana Yusuf yace ma ɗan uwansa ni ma haka zan ce musu la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum babu wani laifi akan ku babu wani raroka da za a yi muku Allah ya yafe muku to akwai abubuwa na darasi masu yawa da yadda aqibar hakuri take da kuma yadda Allah sunnar ta take wajen wato sakamako yayin sanya aqiba da nuna kan cewa kyakkyawan sakamako ga mutanen ga aikin kirki ne innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin duk wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri Allah ba zai tozarta ladan masu kyautatawa ba mutum ya ga wannan a aikace saboda shi mutum babu abin sau da yawa abinda kawai za a gaya masa hakikanin abin in bai gan shi ba a waƙin rayuwa baya tasirantuwa da shi amma in ya gan shi a waƙin rayuwa sai ya tasirantu da shi shi yasa ake wason masu tambayar mu na film da labari shi yasa ake wason kwaikwayo ai in aka yi wason kwaikwayo in mutum ya ga yanda aka kissa yadda abinda ya sake na mutane suka tasirantu da fim din Sayyidina Umar dan yayin da mutum ya gani ya ga yadda Sayyidina Umar ya rayuwa a aikace ya ga yanda azama take ya ga yanda tsoron Allah yake a aikace da irin mawaƙin da mutum zai gani a rayuwa gashi a aikace mutum yayi to sai ya kanta shi ma zai iya yin irin wannan sabanin kawai a ta gaya maka ne kana ta tunani ga falalar hakuri ga falalar wannan to shi to kissar ta zo ta nuna yadda fa'idar irin waɗannan nahiyoyi na rayuwar dan adam suke a aikace ta kuma nuna abubuwa da dama na rayuwar dan adam yadda zakai mu'amala da mutane yayin da kake neman biyan bukata da yadda cewar hasadan mutane hakika ce kuma kada kai mu'amala da mutane tamkar kana daukan kana mu'amala da mala'iku ne mutane ne waɗanda suna da hasada wato halitta ne na Allah da suke da hasada da kiyayya wanda yake wannan haka ne dole kai mu'amala kana duban wannan Annabi Yaqub yace ma ɗansa kada ka gaya ma ɗan uwanka mafarkinka sai su yi maka kaidi shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi samun nasarar biyan bukatunku da koyewa saboda dukkan ma'abucin ni'ima hasada mahsudi ne ane masa hasada kaga wannan irin waɗannan da kuma yadda ta nuna kaidin mata da yadda mata suke da kaidi abinda suke so ne amma su danne ba shi za su nuna ba su nuna akasinsa don su cimma manufarsu mace kenan har Allah ya faɗi ƙa'ida mai girma a cikin wannan sura da ta shafi mata inna kaidakunna azim kaidinku girma gare shi da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan za mu fahimci abin da ya sanya shi yake neman tsari daga kaidin mata daga fitinan mata Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatin nisa daga cikin addu'o'in sallallahu alaihi wasallam Allah ina neman tsaronka daga sharrin fitinar mata duk waɗannan kaga yanda mutum zai zamanta cewa duniya ne a cikin wannan surar ta kunshi waɗannan kissoshi masu yawan gaskatin wanda in ka ce za a bi abubuwan sai mu ce za mu yi karatun ne ma gabaki ɗaya amma yawanci malaman tafsiri sukan kawo maqsudin sura a nan wajen daga cikin manya-manyan maqsudan wannan surar shine raddi ga waɗanda suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta alqur'ani saboda kissar Annabi Yusuf ma larabawa ba su san shi ba itla'an annabawan da larabawa suka sani Annabi Nuhu da Annabi Hud da Salih da Shu'aib da Ibrahim saboda larabawa ne su da kuma uban larabawa da kakansu amma annabawan bani Isra'il ba su san su ba kuma lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai je Madina ba ya zauna da Yahudawa ballantana a ce a wajen Yahudawa ya samo kissar yadda yake gaya musu Allah ne kawai ya sanar da shi kuma shine farkon abin da ya sanar da Larabawa wanda da saukar wannan surar sahabbai suka zamanto kamar malaman ahlul kitab sun san abin da ba wanda ya sani sai malamai kawai daga cikin ahlul kitab da saukar da wannan sura shi yasa sai ta kalubalanci an-nadr ibn al-harith ya daga cikin larabawa mai yawan tafiya sai ya ce ai abinda muhammadu yake gaya muku tasuniyoyin al'umomin da suka gabata ne ni ma ina da su sai ya je ya ɗauko labarurrukan farika na rustam da isfandiyar da irin waɗannan sarakunan nasu da tatsuniyoyi da giza da ƙoƙin su da suke da su kun san kowace al'umma ta da irin nata giza da ƙoƙin su ma suna da nasu giza da ƙoƙin to shi zai dauko sai ya zo shi ma ya kafa dandalin sa wai ya ce zai ga irin nasa shi ma karatun dan ya dauke su daga alqur'ani to ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar wannan kisoshin to shine Allah ya kawo kissar yace nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna kawo muna baka kissa amma kissa da take tafi komai kyau wato ku kawo kissa irin wannan ku kawo kissa irin wannan kissa da aka kawo ta ba irin labarun dare 2001 ba kissa wanda take da gwaninta ita ba zube na waka ba ita ba huduba ba ita ba risala ba dukkan uslubin zance ya saba daban da shi akwai labarin amma aka sanya shi a cikin sibgar wa'azi aka sanya shi a cikin sibgar ba da ilimi aka sanya shi a cikin sibgar fitar da hikimomin rayuwar zaman duniya dukkan wani uslubi na wato ilimi da wa'azi da fahimtarwa duk an sanya shi a cikin kissar wanda yake ba za ka taba samun sa ba in ba irin uslubin alqur'ani ba to wannan ya kunshi kalubale ga irin wannan shi an-nadr ibn al-harith karshen sa bayan yakin badar aka kashe shi ya cikin wanda aka kama su ribatattun yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su sayyidina ali ya kashe shi bayan yakin badar da shi da uqbata bin abi mu'ayth saboda irin yadda suka rinka adawa da Allah da manzansa da addinin musulunci to sura ce mai wato mai wanda take bayyana mu'jizar alqur'ani a fili wanda ɗaya daga cikin sirrin da malamai suka ce yasa aka bude ta da wannan da alhuruful muqatta'a aka ce alif lam ra Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa amma kamar yanda koyaushe muke muku bayanin abin da malaman tafsiri suka faɗa a nan waɗannan harufa suna nuni ne ga cewa alqur'ani gagara ba gani gagara misali babu kamarsa domin da waɗannan harufa na hijaiya da su ne suka haɗa harufan alqur'ani tunda ba waɗansu harufa ba ne na wani yare da ba a ji yare ne na larabci da aka yi shi da alif ba ta sa jim ha ra har zuwa ƙarshe idan kun ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi shi kuma ku har haɗa kalmomin ku har haɗa harufan ku fitar da naku alqur'ani da zai kama da shi shi yasa koyaushe in aka kawo waɗannan harufan sai a biyar da shi da bayanin ijazin alqur'ani da bayanin cewa alqur'ani gagar misali ne shi yasa sai Allah ta'ala yake tilka ayatul kitabil mubin waɗancan aka yi nuni ga wato ayoyin alqur'anin kamar wani abu ne wanda yake can nesa saboda ɗaukakar matsayin alqur'ani waɗancan ayoyin na alqur'ani ayoyin littafi ne al-mubin mai bayyanawa wato alqur'ani mai bayani babu bayani irin bayanin alqur'ani ko yayi da kansa ko yayi da wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani abu wanda yake ba a bayyana shi a cikin alqur'ani ba sai abinda Allah ya so ya koya ilimin sa wanda kuma dama ya faɗa cewa akwai abu a cikin sa wanda ilimin sa na Allah ne kawai ba za ka taba sani ba shi yasa ma za ka ga waɗansu abubuwan sahabbai ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sun yi imani haka ne yanzu kaga idan da lokacin da aka saukar da alqur'ani ana ba su labarin jirgin sama ana ba su labarin jirgin ƙasa ana ba su labarin drone yanzu da ake yi sai wannan ko menene wannan amma sai kawai Allah ta'ala ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah ya halici dawaki da jakai da raquma domin ku hau ku hau kansu da kuma domin ku yi ado kuma yana halittar abin da ba ku sani tunda ana magana abin hawa ne yana halittar abin da ba ku sani suka sallama ma Allah cewa Allah tana da halitta mai yawa za ka halici abin da ba ma sani sai gashi mu yanzu wannan zamanin muka zo muka ga irin waɗannan har waɗanda din ma ba za mu taɓa tsammani ba yanzu irin masu cartoon me ba a yi cartoon din yara da irin abubuwan science fiction din nan da suke yi sun kawo maka wani abu wanda kake tsammanin kamar tatsuniya ne kamar a mafarki amma gobe sai kaga Allah ya kawo shi domin da har zuciyar mutum ta yi tunanin wannan ma da ilhama ne daga Allah asali yanzu kwale-kwale ai ilhama ne daga Allah kamar yadda muka karanta wasna'il fulka bi ayunina wa wahina wahayi ake ilhama ce Allah ya yi ma annabi Nuhu kan yadda zai yi kwale-kwale to saboda haka alqur'ani ya bayyana komai abinda kuma bai bayyana abinda kuma aka bar ilimin sa ga Allah wannan yana daga cikin mu'jizarsa dan saboda kusancewar ilimin ku iyakantacce ne, ba za ku taba iya, ba za ku taba kewaye sani da alqur'ani ba. Dole akwai wani abu wanda yake zai zamanto sanin ku ya tike kuma bayan abin da kuma bayan ilimin alqur'ani. Shi yasa Allah ya bar waɗansu abubuwan suka zamanto mutashabiha dewan sa, amma muhkamat ne a bayyana suke, hukuncin su a bayyana suke. Sannan Allah madaukakin sarki yace inna anzalnahu qur'anan arabiyya, mun saukar da shi a gare ka halin kasancewar sa qur'ani, wato littafi, domin alqur'ani shine littafin da ake karantawa. Arabiyan balarabi, ba ba ajami ba, ba da wani yare bane wanda ba su sani ba da sai an fassara musu, an ja baki an fassara, a balarabi ne. La'allakum ta'qilun, domin ku samu, domin ku hankalta, ku da aka saukar muku da alqur'ani. Ma'ana alqur'ani shine yake haskaka kwakwale domin mutane su fahimci kansu, su fahimci duniyar da suke ciki, su fahimci dalilin da yasa suke cikin duniya. Alqur'ani abin da yake kenan. To Allah ya yi wannan bayanin, ya sanya shi alqur'ani a cikin wannan dan aito gaciya da cewar daban yake da sauran abubuwa na mutane da ma sauran littafai na Allah, domin waɗansu littafai na Allah kamar littafin addu'a ne, kamar zabura, yawanci duk addu'o'i ne, addu'o'i ne da azkar shi ne a cikin zabura, sai dai kawai a karanta yabon Allah da tasbihi da tahmidi da roƙo gare shi. Amma alqur'ani ba wannan ba haka yake ba, shi littafi ne a wanda yake ya kunshi abinda ke cikin zabura da ƙari akan wannan, ba kuma littafin waka bane, ba diwani bane. Kun san kowa, kowane mawaki yana da diwaninsa, kundinsa na waƙoƙinsa. To alqur'ani ba diwani bane, kamar yadda ake da diwanin Imru'ul Qais da niwa, da diwanin Hassan ibn Thabit, da diwanin Antara, da diwanin Nabighatul Dubyani. To alqur'ani ba diwani bane, alqur'ani ba littafin hudu ba bane, kamar yadda kowa da za ka ga akwai littafin hudu ba, duk gidan limami za ka ga akwai littafin hudu ba da zai dauko ya bama jikansa, to ga littafin hudu ba wanda za ka ringa karanta kowace, akwai da hudubar juma'a, da hudubar sallah karama, da hudubar babbar sallah, da hudubar roƙon ruwa, da hudubar gasunan dai. To alqur'ani ba littafin hudu ba bane, alqur'ani wannan alqur'ani qur'ani ne, ai littafi da ake karantawa, wanda duk waɗannan abubuwan suna cikin, duk abin da ke cikin garabin waɗancan suna cikinsa. Balarabe, duk wani irin gwaninta ta larabci yana cikin alqur'ani, shi yasa da shi ake kafa hujja wajen tabbatar da larabci. Da ba dan alqur'ani ba, da yanzu babu larabci. Kun san akwai yaruka da yanzu babu su, yanzu yaren latin babu shi, latin sai dai kawai fafaroma da yan fadarsa in suna karatun addu'o'insu yaren latin, amma ai magana da shi babu. Sai dai in za su karanta addu'o'insu na safe da na yamma da nawa ne da na cin abinci, su karanta da latin, amma ai zance da shi babu shi. Amma Allah ya tsare yaren larabci albarkar alqur'ani, da ba dan alqur'ani ba da yanzu babu larabci. Kuma kowa ya san turanci, an san yadda turancin Shakespeare yake da ba yake da turancin yanzu, wanda yanzu turancin yanzu bambancin da na Shakespeare yana da yawa. To larabci ko yana nan inda yake, sai dai kawai larabcin da mutane suke magana da shi shine daban, amma larabci da za a rubuta shi bisa ka'ida ta larabci, alqur'ani ya tsare shi. Albarkar alqur'ani Allah ya tsare harshen larabci, wanda wannan ma kansa mu'jiza ce ta alqur'ani. Yace alqur'ani balarabi, ba zai zamanto balarabi ba inda babu larabci. To shi yasa sai aka tsare larabcin da albarkar alqur'ani. To sannan babba daga cikin fa'idodin wannan ayar cewa sanin alqur'ani shine zai sa mutum ya aiki da hankalinsa, kuma yana haskaka kwakwalwa, abinda zai sanya ka kai hankali a rayuwa ka san alqur'ani. Don haka wannan kamar zaburarwa ne kan mu amfani da hankulanmu wajen sanin alqur'ani. Sannan Allah ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas, mu muna baka labarin kissoshi da su ne mafiya kyawun kissoshi. Bima auhayna ilayka hadha alquran, da wahayin da muke maka na wannan alqur'ani, wato da alqur'ani da ake saukar maka muke maka a cikin sa, baka muke baka labari a cikin sa, kissoshi waɗanda suke sune mafi kyawun kissoshi. Wa in kunta min qablihi lamin alghafilu, kuma hakika kai ka kasance kafin saukar alqur'ani kana daga cikin wanda ba su san wannan ba, ba su san kissoshin ba, domin bai sani ba. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa tilka min anba'il ghaibi naqussuha alayka ma kunta ta'lamuha anta wa la qawmuka min qabli hadha, muna wannan yana daga cikin kissoshin gaibu, labarukan gaibu da muke baka labarin su, baka kasance kana sanin su ba da kai da mutananka. Haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah madaukakin sarki yake bashi labarin waɗannan kissoshi a cikin alqur'ani, da wahayin alqur'ani. Wato ba da wani abu ne Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sanin da ya bashi ba, da wahayi na alqur'ani. Kaga sai ya ce da wahayi, da abinda muke maka wahayi na alqur'ani, bai ce da abinda muke karantar da kai ba, tunda baya karatu, baya karatu. Ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi ne, shine wanda yake ilimin sa daga Allah mubasharatan, babu wasita. Duk wanda yayi da'awa cewa ilimi yana zuwa masa daga Allah, babu wasita, bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ridda, domin ya ce shi ma annabci yana zuwa masa. Da zaka ji suna cewa haddathani qalbi an rabbi, zuciyata ta yi min hadisi daga ubangijina, baka isa baka faɗi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake sanar da shi ilimi bil wahyi, da wahayi, da abin da yake masa na wahayi na wannan alqur'ani. To kuma a cikin nan kun ga Allah ya sifanta alqur'ani, kissoshin alqur'ani, da cewa ahsanal qasas, kissoshin da suka fi komai kyau, dan a nuna mana cewa a kissa akwai kissa mai kyau, akwai mara kyau, akwai wadda tafi kyau. To ta qur'ani ita ce wadda tafi kyau, babu kamarta, domin wanda yake shine ahsan, ma'ana shine na farko, babu kamarta a cikin kyan. To in ka lura kissa alqur'ani haka take, kissar kissoshin alqur'ani suna da fuskoki masu yawa, wanda a takaice zan dan karanto mana wani abu. Akwai wani ko wata takarda da na rubuta na kawo abubuwan kissoshi din, cewar usulubin alqur'ani wajen kissoshi yana kawo abin da yafi komai ɗaukaka da dacewa da waƙi, in abin da yasa ake kawo kissa ya zamanto shi zai faɗa, sauran abubuwa da ba su da muhimmanci, da ba su da alaƙa da wannan, ba zai faɗe su ba. Yanzu kaga kamar kissar ashabul kahfi, Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kissar, bai faɗa a ina suke ba, saboda ba shi da alaƙa da ka san a wace area suke, idan a cikin sahara suke ko a cikin kankara suke ko ma a ina suke. Ashabul kafi, ashabul kafi, ni'imar da Allah ya musu shi Allah yake so ya nuna, to da ka ba ta da alaƙa da gaya mana a ina suke. To amma me ya alaƙar ambata mana karansu, cewa suna da kare, wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasi, tunda kaga Allah ya ambace shi yana da alaƙa, dan a nuna mana cewar wanda yake ba mukallafi ba, ma ba mukallafi ba, saboda ya kasance da mutanen kirki, ya zama wannan alkhairin na mutanen kirki ya taba shi, ya same shi, har Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani. To ina kuma ga mutum da yazo ya zauna tare da mutanen kirki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kare ne ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya fi sauran karnuka, ballantana mutum. Shi yasa kun ga sahabbai, hatta taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam suke ba ta matsayi na musamman, ko alqaswa, ana tsere da ita, duk tseren da aka ita ce ta farko. Wata ran sai wani balaraban ƙauye ya zo da raƙuminta, aka yi tsere, sai ya tsere mata, sahabbai hankalinsu ya tashi, suka yi baƙin ciki, ga wani baƙo ba a san shi ba ya zo da raƙumi ya kasa taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda taguwar annabi ce sallallahu alaihi wasallam suka ba ta wannan matsayi na soyayya, dan ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa, ita yake hawa, suka ba ta wannan matsayi. suna rike da kafadarta ya wuce in yana duga a kafadar Bilal baya sharewa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kanta amma da wannan abu ya faru hankalin su ya tashi suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga bakin cikin su so ya koya musu sanin Allah yace haqqun ala Allah Allah yartafi a shay'un min ad-dunya illa wada'a haƙƙin Allah ne duk wani abu na duniya da ya ɗaukaka ya sama sai Allah ya ƙasa da shi to naka kada ku damu abu ne na duniya yake kada ya nuna miki ilimin Allah to kun ga haka kisoshin alqur'ani suke duk abin da kaga alqur'ani ya faɗa abu ne wanda yake akwai aya a ciki sauran abu da alqur'ani bai faɗa ba babu muhimmancin sai mun san shi da za ka ga waɗansu malaman tafsiri su ta kallafawa a ji a ɗauko a cikin tafin isra'iliyat don a kawo sai dai don a kawo don jin daɗin labari amma ba dan wata manufa ta alqur'ani ba fuska ta biyu annabi sallallahu alaihi madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana sanya shi wato makatsayi matsayi kowane waje ya dauko abin da ya dace da shi yanzu ku duba kisar annabi Musa Allah madaukakin sarki ya kawo ta a suratul a'raf ya kawo ta a suratul yunus ya kawo ta a suratul taha ya kawo ta a suratul shu'ara kisar annabi Musa da fir'auna da masu masa sihiri amma a kowanne an faɗi wani abu a can wanda ba a faɗa a wani wajen ba a kowanne an faɗi wani abu da ba a faɗa a wajen ba to wannan dai yana daga cikin uslubin alqur'ani dan a nuna maka kan cewa kissar ba wai kawai a baka labari bane kamar yadda zaka dauki novel ka karanta a to me ya faru kuma me ya faru daga baya addu'a a'a saboda an kawo maka ne dan a nuna maka abin da ke cikin ta na darussa da abubuwan lura da izina sannan uslubi ne wanda zai sanya ka kai tunani yayin da kake karantawa ba kawai ka sha labari ba dan a cikin kissar zaka ji ana cewar akwai ayoyi ga masu tunani akwai ayoyi ga masu wa'astuwa ga duk wanda yake son ya lura ya lura ga duk wanda yake son ya sami izina ya sami izina wanda zai kamar motsa tunaninka ake yi yayin da ake gaya mata to menene darasin da ke cikin nan me Allah yake nufin ya koya mana menene manufar wannan aya to da wannan uslubi alqur'ani kissoshin alqur'ani haka suke wanda wannan uslubin ya saba kissoshin da ake gani na labarurrukan mutane irin dare 1001 da irin abubuwan da ake kawo su ne kissoshi wajen fawaid kuma fa'idodin suna da yawa da ba zai yiwu mu ce za mu ambace su ba amma wajen kusan fa'idodi guda 8 shi ma akan wannan wanda malamai suka ambata kuma malaman ulumul qur'an da masu muqaddima na tafsir sukan kawo musamman ibn ashur a muqaddimar sa na at-tahrir wa tanwir ya kawo fasali guda akan fa'idodin da ke cikin kissoshin alqur'ani yanda suke daliban ilimi yana da kyau ku koma ku karanta zai taimaka muku wajen ulumul qur'an na'am
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
نعم الله مدوكشين سركي يجي إذ قال يوسف لأبيه wannan shine bayanin wannan ahsanul qasas din kissoshi da suke sune mafi kissa kisso mafi kyawun kissoshi da Allah yake kissanta su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani id qala yusuf yayin da yusuf yace ma babansa wato daga cikin waɗannan kissoshi akwai wannan kissar yayin da annabi Yusuf ya ce ma mahaifinsa shine Yaqub inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ni naga taurari guda 11 wash-shamsa wal-qamar da rana da wata ra'aytuhum li sajidin na gansu gabaki ɗayan su suna masu sujada gare ni yace yaga wannan mafarki wato wannan ya nuna ya bude kissar da mafarki sha'anin mafarki a loka wato a cikin a wato mutanen gabas sha'ani ne mai muhimmanci daular Farisa da Larabawa sha'anin mafarki yana da muhimmanci a wajen su sun dauki sanin sa yana daga cikin wato ilimi babba dan haka ko a jahiliya akwai mutane da suka san mafarki kamar sayyidina Abubakar yana da ilimin sanin fassarar mafarki tun a cikin jahiliya yana da ilimin fassarar mafarki ya sani kuma ana zuwa ana tambayar sa ko da Aisha ta yi mafarki ta ga wata guda uku sun fada cikin ɗakinta ta gaya ma sayyidina Abubakar a yayin shiru sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai ce wannan shine ɗaya daga cikin watanninki guda uku da kika gani kuma shine duk yafi su alkhairi yana nuna mata cewa wato za a binne manyan bayin Allah a cikin ɗakinta shine fassarar mafarki ya san fassarar amma bai gaya mata ba wani lokaci ya taɓa fassarar mafarki a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayi daidai a wani ka kuskura wani yace ya rasulullah dan Allah ka gaya mun wanda ne daidai da wanda ne kuskure yace kada kai mun magiya kuma bazan gaya mata ba domin ya nuna kan cewa wannan ba ilimi ne wanda yake da nahiyar shari'a wanda dole a isar da sako ba amma ilimi ne da yake da alaka da annabci dan shi mafarki yana daga cikin juz'in annabci tunda daga yakan zo daga Allah yakan zo daga mala'iku yakan zo daga shaytan yakan zo daga zancen zuci yakan zo daga zancen zuci to wanda yake daga Allah shine wanda yake da ma'ana wanda yake juz'i na annabci sanin ilimin fassarar mafarki wato ilimi ne da bai halatta mutum ya wasa da shi ba an tambayi Imam Malik cewa mutum ya iya fassara mafarki a duk fuskar da yake so ya ce kawai a yi tunda an ce mafarki a bisa inda aka fassara shi ne ya ce yana wasa da annabci ne ma'ana in mutum bai sani ba kada ya fassara to sai ta fara kissar da ambaton mafarkin dan a nuna kan cewa sha'anin mafarki da su ake takama da kan cewa ilimi ne wannan ilimin ma yana cikin abin da aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya fassara mafarki kuma ya kasance yana daukar sha'anin mafarki da muhimmanci kullum akai sallar asuba zai zauna ya kasance sahabban sai ce akwai wanda ya mafarki saboda wani al'amarin zai bayyana ne ta hanyar wani sahabi kamar kiran sallah kaga Abdullahi ibn Zaid bin Abdurrabbih shi ya ga mafarkin kiran sallah yace kuma wannan daga yana ana ga masa yace wannan mafarkin daga Allah ne je ka koya ma Bilal ya fi ka dadin murya shi ya rinka kiran sallah ya fi ka zakin murya Bilal ya kiran sallah saboda haka kaga ya nuna yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake muhimman yake daukar mafarki da muhimmanci to sai sura ta buda farkon kissar shine bayanin mafarkin annabi Yusuf da cewa mafarki ne wanda ya kunshi ilimi kuma gashi har wannan ilimin Allah ya sanar da shi ga annabawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan bayani saboda haka san cewar abinda gabaki daya su masu waɗanda su wato da su a thaqafa sharqiyya mutanen gabas din duniya suke takama da shi kan cewa shi ilimi ne yana daga cikin juz'i kawai na ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi Yusuf ya gaya ma mahaifinsa wannan mafarki Allah madaukakin sarki yace qala ya bunayya annabi Yaqub yace ya kai dana wanda nake jin tausayinka la taqsusu ru'yaka ala ikhwatik kada ka kissanta wannan mafarki naka ga ƴan uwanka kada ka ba su labarin wannan mafarkin naka yana da ƴan uwa su 12 domin su ne ƴaƴan annabi Yaqub su 12 daga haka ne kowanne daga cikin su ya zamanto kakan kabila daga cikin kabilun bani Isra'il na asalin ba na wannan zamanin ba kun san irin su Netanyahu su ba su ne zuriyar annabi Yaqub ba su ba su bane ba sa cikin 12 nan Ashkenazi Yahudawan Ashkenazi ba sa ciki. Akwai wani baturai a Koisla Afa, baturai Ingila ne malamin tarihi, kashe kansa yayin bakin ciki dan shi ya tona musu asiri, yace waɗannan Yahudawan da suke aqidar Zionists ba su ne ainihin Yahudawan bani Isra'il ba. Ya sanya mu sunan littafinsa The 13 Tribe, kabila ta 13. Yana nan littafin ana sai da shi, ayan nan ana sai da shi farkon gai na da littafin a kashin Ibrahim Library ta ABU lokacin nan muna dalibai. Yana nan littafin dan bakin ciki kashe kansa yayi, domin su wata kabila ce ba bani, ba sa cikin bani Isra'il, kabilu 12 din, sai ya sanya su The 13 Tribe. Amma la, amma Yahudawan Morocco, Yahudawan Yemen, Yahudawan da suka hijira daga daular Uthmaniya, Yahudawan Habasha, waɗannan duk su ne asalin Yahudawa ɗin, zuriyar Annabi Yaqub. ‘Ya’yansu 12 kowanne ya zamanto kabila ɗaya daga cikin ƙabilun bani Isra’il. To Annabi Yaqub sai ya ce ma Annabi Yusuf, kada ka kissanta labarin wannan mafarki naka ga ‘yan uwanka sauran 11 ɗin, fa yakidu laka kaida, sai su yi maka kaidi. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, shi shaytan maƙiyi ne mabayyanin adawa ga mutum. Duk abin da zai cuci mutum zai yi masa, daga cikin abin da zai cuci mutum ya shiga tsakaninsa da ‘yan uwansa ya kawo gaba. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum, Allah ya ce ka ce ma bayina su faɗi magana wadda ke tace mafi kyau, domin shaytan yana kawo barna tsakaninsu. To wanda suka fito ciki ɗaya ma shaytan bai bar su ba, ballantana waɗanda suke akwai nisa tsakaninsu shaytan zai kyale su, ba zai kyale su. To a cikin wannan shine malamai suke cewa yana daga cikin wato iya zaman duniya, idan kana da bukata ka ɓoye ta, kada ka faɗe ta in ba ga wanda ya cancanta ka gaya masa ba. Shine wanda ka san masoyi ne za ka iya gaya masa da zai taimaka maka da addu'a. Amma wanda kawai dan kawai labari dan ka nuna kan cewa ai ga abin da kake so kai, ka san mutum da fanka ma da san a san cewa shi wani ne, shi wani mai abin nan ne, ai ga abin da ma muke shirin yi, ai irin wani, ai mun tsara mun gama tsari, yana faɗa din kawai ya kamba makansa. Yayin da kake kamba makanka ɗin nan, wani lokaci wani kuma yana ji magani, magani, Allah ka tabbatar masa da wannan abu haka kawai fa. Akwai mutane da suke haka, kuma shaytan yana zuga shi, eh faɗi haka za ka yi, yana ta iza shi. Shine dan a nuna kan cewa ba shi ne kaɗai mutumin yake yin kaidin ba, akwai shaytan da zai haɗa ƙarfi da shi. Ba ga shi yasa aka ce idan ka ga abu kyakkyawa ka ce ka ambaci sunan Allah ba, dan shaytan ya bar wajen. Don wani abin in ka ko kanka ne ka kalli kanka a cikin mudubi, ka ƙayatar da kanka da kallo, musamman mata ku kula masu kallon mudubi, mace tana kallon kanta ta tsaya ta duba ta gyara nan ta gyara nan, ta rinka ujubu da kanta babu ambaton Allah, a lokacin nan akwai shaytani. A lokacin nan sai shaytan ya shiga yadda zai je ya cuci mutum. Saboda haka shaytan baya kyale ka a cikin cutar dan uwanka, ba shi ne ba kai ne kadai zaka cuci dan uwan ba, shaytan kuma zai zo ya shushuta ka kanka je kai wannan. Shi yasa sai annabin Allah, wanda annabawa su ne suka fi kowa sanin sirrin halittar Allah, kun san mutane da dama suna ganin ma babu shaytan, babu shaytan. Koma ana maganar shaidan din sai ga basu cika kawo shi ba. Bayan kuwa shaidan mu'amala da shaidan, wato sha'anin tabbatar da shi a cikin mu'amala haƙiƙa ne, da jin cewa yana nan kuma ya nemaka kaidi, ya nemaka adawa haƙiƙa ne. Sanin mantawa da wannan shi sai ga mutum ya zama abokin shaidan bai sani ba, aboki kudda kut na shaidan alhali mutum bai sani ba. To shi yasa a cikin wannan annabin, daga cikin wannan nasiha da annabin Allah Annabi Yaqub ya madansa Yusuf, wanda yake nuna shafaka da tausayi da rahama ta mahaifi, duk abin da zai kawo masa na alkhairi yayi, domin ya bayyana gare shi irin falala da Allah ya tanadar ma Annabi Yusuf. To domin ta tabbata yace kada ka gaya ma ‘yan uwanka, sai su yi maka mummunan kaidi, duk da ‘yan uwanka ne ubanku ɗaya, amma sai su yi maka kaidi, domin shi shaytan maƙiyi ne ga mutum mai bayyanar adawa. Wato kenan kaga inda muna da hankali za mu gane adawar shaidan a bayyane, a bayyane, tunda Allah ya ce aduwwun mubin, mai bayyana adawar bai ɓoye ta ba. mai bayyanar adawa ne. To amma ba wanda zai gane wannan sai wanda Allah ya bude basirarsa, sai wanda Allah ya bude basirarsa ta hanyar karatun littafin Allah da mu'amala da Allah da ibada, sai Allah ya bude zuciyarka ga adawa shi din. Sannan sai Annabi Yusuf, Annabi Yaqub ya ci gaba. To wannan wato a zahiri Annabi Yusuf bai kissata wannan, bai ba mu ɗan uwansa labarin wannan kissa ba, wanda yake kuma shine ya dace da kamalarsa, tunda a matsayi kamar nasa wanda Allah ya bashi kuma annabci, ba zai yi ƙetare nasihar ubansa ba da ya yi masa. Saboda haka wannan shine zahiri kaidin da ƴan uwansa suka yi masa, ba don wannan mafarkin bane, ba don wannan mafarkin bane, sun masa kaidi ne ta wata fuska daban kamar yadda zamu gani. Amma daga baya da suka gane, domin da sun san da wannan mafarkin, wataƙila waɗansu su za su ƙi yin kaidin, don za su san cewa Allah ya fifita su, ya fifita shi a kansu, tunda daga ƙarshe abin da suka ce na laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in, Allah ya fifita ka a kanmu kuma haƙiƙa mun yi kuskure. In da sun san cewar wannan abin Allah ya yi masa, Allah ya fifita shi, da sai su sallama. To kuma wannan yake nuna maka kan cewar Allah shi yake zaɓinsa. Kaga dai dukkaninsu su 12 ƴaƴan annabin Allah ne, amma shi kawai Allah ya zaɓa Annabi Yusuf. Su sauran ba ƴaƴa bane, ba ƴaƴan annabi bane, ba jikokin annabi bane, ba jikokin Ibrahim bane, duk su ne. In haihuwa ce take bayarwa, su ma ta ba su mana, amma abin ba haka bane, zaɓin Allah ne. Kuma Allah fa'alun lima yurid, ya aikata abin da ya so. In kana so ka zauna lafiya da shi, in yayi hukunci ka sallama, shikenan sai ka zauna lafiya da kanka, ka zauna lafiya da Allah. To sannan Annabi Yaqub ya ci gaba ya ce wa kadhalika yajtabika rabbuka, to kamar haka yanda ya nuna maka wannan mafarki, to kamar haka Allah ubangijinka yake zaɓinka. Kaga ya nuna masa cewa Allah ya zaɓe shi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, kuma yake koya maka fassarar mafarkai. Al ahadith jam'u hadith, wato labarurruka. Ana ce ma mafarki ahadithul qalb, wato labarurrukan zuciya, abubuwan da wato mutum ya gani a cikin mafarki. Wa yutimmu ni'matahu alayka, ya cika ni'imarka da yayi maka, ni'imar da yayi maka ya cika ta. Wa ala ali yaqub, kuma ya cika ni'imar da yayi akan gidan Annabi Yaqub. Kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Isa, kamar yadda ya cika ni'imarsa akan iyayenka su biyu magabata da suka gabata, Ishaq kakanka da Yaqub da Ibrahim wato uban kakanka da Ishaq kakanka. Inna rabbaka alimun hakim, lallai ubangijinka masani ne kuma mai hikima ne. Ya san wanda ya cancanci ya masa ya zaɓe shi, ya yi zaɓin nasa, kuma ya san yadda zai yi zaɓin da gwanintarsa, yadda zaɓin zai tabbata. Saboda haka ya tabbatar, ya ambaci waɗannan sunan sifofi na Allah, don su ne suke munasaba da nan wajen. Duk wanda kaga Allah ya fifita shi, to akwai abin da Allah ya sani a cikinsa wanda sauran bayi ba su sani ba. Kuma in Allah ya zo fifita mutum, zai yi shi da hikima ne da zai ƙayatar da kowa, ka kan cewa lallai Allah maɗaukakin sarki gwani ne. To shi yasa sai ya ambaci waɗannan sifofi na Allah jalla wa ala. Sai mu tsaya a nan wajen insha Allah, sai gobe mu ci gaba. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa ant. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar ala al-wajhi الذي يرضيك عنا. اللهم عليك بالطائفة الباغية على المسلمين في مساجدهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.